This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan kuna lafiya. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Litinin 22 ga watan Afrilu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
To Maryam, ma'aikatar tsaron Isra'ila ta sanar a yau Litinin cewa daraktan sashen leken asirin ta ya murabus a matsayin martani ga harin ranar 7 ga watan Oktoba da Hamas ta kaiwa Isra'ila. Shugaban kasar Iran Ibrahim Raisi ya isa makwabciya Pakistan a yau Litinin domin shiga wani taro a hukumance a daidai lokacin da ake samun tankiya tsakanin Iran da Isra'ila. Gana wata gagarumar ambaliya ta haddasa bala'i a wurare da dama a gabashin Afirka sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya, inda kasar Burundi take kira ga taimakon kasa da kasa.
To a cikin shirin namu na yanzu za mu kawo muku kaɗan daga cikin tattaunawar da wasu gwamnonin arewacin Najeriya suka yi game da batutuwa da yawa, musamman ƙalubalen tsaro da jihohinsu ke fuskanta, duk da cewa gwamnatin ƙasar na cewa an samu sauƙi a matsalar ta tsaro.
Kamar yadda kai bayani cewa an samu sauƙi na matsalar tsaro a arewacin Najeriya, gaskiya ne ba gaskiya ba ne, amma saukin da aka samu bai kai matsayin da za a ce ba sauran wani mutum a hannun yan ta'adda. Mu da muke jihohin nan mun san halin da ake ciki a matsalar tsaron nan.
Duk kwararre kenan gwamnan jihar Katsina, muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa shugaban ƙasar Kamaru Paul Biya ya buƙaci a hau teburin tattaunawa da 'yan arawaran ƙasar da ke magana da harshen Ingilishi don kawo ƙarshen rikicin yankin. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin a wannan lokaci, yau ma baban gida Jibrin zai kawo mana shirin ilimi wanda ya leƙa jamhuriyar Nijar don tattaunawa akan batun lokacin ɗaukar darasi a makarantu. Amma yanzu dai bari mu fara da shan labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Ma'aikatar tsaron Isra'ila ta sanar a yau Litinin cewa daraktan sashen leken asirinta ya yi murabus a matsayin martani ga harin ranar 7 ga watan Oktoba wanda Hamas ta kai wa Isra'ila. Major General Aaron Haliva ya fito karara ya dauki alhakin gazawarsa wurin bada bayanan sirri da ya sanadiyar wannan hari a kan Isra'ila. Yana mai cewa mayakan Hamas sun kashe mutane 1,200 kuma suka yi garkuwa da wasu 250. Ma'aikatar sojin ta saki wasikar murabus din na wannan director ne a yau Litinin, wanda yake cewa zai aje aiki kuma ya yi retire da zaran an nada wanda zai gaje shi. Sashin leken asirin a jagoranci na, ba mu yi aikin mu da aka bamu yadda ya kamata ba. Na amince da yin kuskure na da kuma yin nadama akan wannan abin da ya faru, kuma na dade ina yin haka a kowace rana da madare. Zan kasance da wannan bakin ciki tsawon rayuwata, Haliva yana faɗa a wannan wasiƙa tasa. Haliva dai shine babban jami'in Isra'ila da ya fara yin murabus na saba da wannan harin. Shugaban kasar Iran Ibrahim Raisi ya isa makwabciya Pakistan a yau Litinin domin shiga wani taro a hukumance da shugabannin kasar da ke ɗaukar bakoncinsa a daidai lokacin da ake samun tankiya tsakanin Iran da Isra'ila. Wata sanarwa da aka fitar a Islamabad a hukumance kafin isar shugaban na Iran. Ma'aikatar harkokin wajen Pakistan ta ce tattaunawar da za su yi za ta bada muhimmiyar damar karfafa alaka da hulɗar cinikayya da haɗin gwiwa da makamashi da kuma sashen noma. Sanarwar ta ce tawagar Raisi za ta haɗa da ministan harkokin wajen Iran da mambobin majalisar zartarwarsa da wakilai na 'yan kasuwa. A rangadi na wuni uku da zai yi a Pakistan, an shirya shugaban na Iran zai gana da takwaransa Asif Ali Zardari da kuma Prime Minister Shahbaz Sharif da sauran wato jami'ai na gwamnatin Pakistan. Sanarwar ta Pakistan ta faɗa ba tare da ƙarin bayani ba cewa za su tattauna akan ci gaban yankin da ma duniya baki ɗaya da ma batun haɗin gwiwa domin yakar barazana na ta'addanci. Labaran na zuwa ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata gagaruman ambaliya ta haddasa bala'i a wurare da dama a gabashin Afirka sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya, inda kasar Burundi take kira ga taimakon kasa da kasa don magance barnar da ambaliyar ta yi wadda ta haddasa mata. Ruwa a tafkin Tanganyika ya karu har ma ya mamaye wato tashar ruwa a Bujumbura, babban birnin kasuwanci na Burundi, lamarin da ya kawo tsaiko ga harkokin kasuwanci a wurin da ma wasu wurare a kasar wadda take dogaro da taimakon masu tallafi wurin gudanar da ayyukan gwamnati. Muna fitar da wannan sanarwa ga masu ba mu tallafi ne da su hada hannu da kasar Burundi su taimaki dukkan mutane da suka wato wannan bala'in ya shafa, inji ministan harkokin cikin gida Martin Entrete, wanda yake iya fitar a ranar 17 ga watan Afrilu. Yace muna buƙatar taimako. Kasar Burundi tana ɗaya daga cikin ƙasashen duniya matalauta a duniya, inda take da kashi 80 cikin 100 na al'ummanta miliyan 13 manoma a cewar Babban Bankin Duniya.
To, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar, za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A jiya Lahadi ne muryar Amurka ta tattaro wasu gwamnoni daga arewacin Najeriya don tattaunawa akan batutuwa da yawa, ciki har da ƙalubalen matsalar tsaro, wato ƙalubalen tsaro da jihohinsu ke fuskanta. A zauren tattaunawar da muryar Amurka ta shirya a nan birnin Washington DC, Murtala Faruk Sanyanna ya fara da yi wa gwamnan jihar Katsina tambaya akan ikirarin da gwamnatin Najeriya ke yi na cewa an shawo kan matsalar tsaro a ƙasar.
Kwanan nan mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan sha'anin tsaro na Nuhu Ribadu ya gabatar da wani jawabi inda ya bayyana cewa kusan gwamnati ta shawo kan matsalar tsaro a Najeriya, har yake cewa ba sauran wani mutum ko daya dake hannun yan ta'adda. Kin ya kuka ji da wannan labarin?
To, a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi, kamar yadda kai bayani cewa an samu sauki na matsalar tsaro a arewacin Najeriya, gaskiya ne ba gaskiya ba ne, amma saukin da aka samu bai kai matsayin da za a ce ba sauran wani mutum a hannun yan ta'adda. Mu da muke jihohin nan mun san halin da ake ciki a matsalar tsaron nan, kuma bakin gwargwado lokacin da muka shiga gwamnati mun yi kokari kwarai da gaske na ganin ya za mu jawo da mutanen da abun ya shafa cikin wannan aikin na tsaro, domin sani da cewa jami'an tsaron da gare mu ba su isa da wadatar da za su iya wadace duka ƙauyukan da gare mu a garuruwanmu. Don haka muka ga cewa 'yan ƙauyukan ne ya kamata mu ɗauke su, mu horar da su, mu sa su cikin harkar tsaron nan domin su taimaka ma conventional security da muke da su a ƙasar nan. Wanda mun yi wannan, mun ƙaddamar da su wajen wata 7 da ya wuce a jihar Katsina, suna gudanar da ayyukansu. Sannan duk kayayyakin da ya kamata mu ba su bakin gwargwadon abin da hukuma ta amince mu iya ba su domin su gudanar da ayyukansu mun ba su, kuma suna aiki da jami'an tsaron nan. Kusan a jihar Katsina zai iya cewa kashi 60 zuwa 70 na matsalar tsaron da muke da ita a jihar Katsina mun samu saukinta. Matsalar da muke fuskanta da ita yanzu shine kan mai uwa da wabi, saboda an matsa ma 'yan ta'addan nan, ana kai musu hare-hare yau da gobe. So su ma abinda suke mana sai su je ƙauyukan da ke kusa da daji, sai su kai kan mai uwa da wabi su kashe na kashewa, su kona gidajen mutane da dukiyoyin su ruga. So wannan shine matsalar da muke. To, da kaga an kai haka, to dan ta'adda yana nuna ma al'umma cewa so yake gwada mu jama'a da hukuma cewa muna nan, jikin mu bai sanyi ba, amma kuma su sun san abin da suke ji. Kuma in ka tambaye mutanen da ke wannan ƙauyuka, su sun san irin kokarin da gwamnatoci suke yi wajen kawo ƙarshen matsalar tsaron nan. Muna dai fata cewa ba da dadewa ba wannan dauke-dauken mutanen, kashe al'umma ba dalili, kore dukiyoyinsu, zai zo ƙarshe da amincewa Allah idan muka ci gaba da haɗin gwiwa tsakanin da mu da jami'an tsaron nan namu, in muka ci gaba da haɗin gwiwa tsakanin wannan jiha da wannan jiha. Domin in ne aiki in Zamfara ba te ba, ko Kaduna ba te ba, ko Zamfara ko Sokoto ba te ba, kamar aikin Babangida ne. Amma sa'ad da muka yi duka gwamnonin nan mun hada kanmu muna yin aiki iri daya kuma muna tallafa ma junanmu wajen gudanar da kawo karshen matsalar tsaron a jihohinmu.
Na'am, to a gwamnati Obasani kwanan nan za a ce jihar Kaduna ta shiga kanun labarai sosai musamman saboda sace-sacen dalibai na baya-bayanan na kuriga da aka yi da sauransu. A nan waɗanne irin matakai kuke ɗauka domin ganin kun kare makarantu ta yadda abin bai shafi sha'anin samar da ilimi ba?
To alhamdulillah, kamar yadda kai magana ko shi kanshi maganan ɗaukan yara da aka yi na makaranta, in ka kula za a ga cewa a tarihin ƙasarmu na Najeriya wannan kusan shi ne na farko da za a ce cikin kwana 16 da dan Allah yaran mu sun dawo gida. Kuma wannan abu ya samu abu ne saboda yadda muka tsatsayin da ka ganin cewa mu a jihar Kaduna mun haɗa kai da jami'an tsaro wato na sojoji da 'yan sanda da kuma ma su SSS don mu tabbatar cewa mun kare makarantunmu. Ko da aka ɗauki yaranmu mun yi ɗakin ƙoƙari mu ga cewa me zamu yi mu tabbatar da cewa cikin ƙanƙanin lokaci an da yaran nan. To zan iya tabbatar maka cewa kamar da shi gwamnan Katsina ya faɗi, duk jihohin da ke arewa mafi yamma muna ƙoƙarin mu tabbatar da cewa mun kafa wato jami'an tsaro masu zaman kansu a jihar Kaduna mun ɗauki kamar 700 kuma mun horar da su mun sa su ta ƙarƙashin sojoji da 'yan sanda. To ganin haka ne ma ya sa ku da aka ɗauki yaranmu cikin ƙanƙanin lokaci muka tsatsayin da kamar ga cewa an dawo da su. Na ɗaya kenan. Na biyu kuma kamar yadda ka sani harkan tsaro wani abu ne wanda dole muka tsatsayin da kamar ga cewa mun yi tsaya mun samu local government chairmen wanda suke tare da al'umma da kuma sarakuna da malamai da matasa, domin su jami'an tsaron nan ba su yi aiki sai an taimaka musu ga waɗanda suka san irin dajujjukan da muke da su. Kuma kamar yadda gwamnan Katsina ya faɗi, mu Kaduna da Zamfara da Katsina muna da border. So abin da muke shi ne mu tabbatar da cewa duk abin da ake a wani jiha suna gaya mana domin mu haɗa kanmu mai ake nan tare. Amma babban nasara da muke samu shi ne mun tabbatar da cewa al'ummarmu da ke karkara ko kuma suke ƙauyuka mun zauna da su da sarakuna da malamai domin su harkan tsaro kamar yadda ka sani harka ne wanda dole kowa sai ya sa hannun shi ba jami'an tsaro ba. Amma a yau ɗin nan haka zan iya tabbatar maka cewa da yardan Allah ana samun sauƙin rashin tsaro a yankunan gabaki ɗaya.
Zauren tattaunawar VOA da wasu gwamnonin arewacin Najeriya kenan a tare shirye-shiryenmu na gaba don ci gaban tattaunawar. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
A yau Litinin, Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami da dama a kan tekun gabashin ƙasar a cewar sojojin Koriya ta Kudu. Wata sanarwar gwamnatin Japan da askarawan tsaron gaɓar tekun Japan ɗin sun ce Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami da ake gani ƙirar ballistic ne, da alamar makamin ya fada a wajen wani yanki na hada-hadar tattalin arzikin Japan, a cewar ma'aikatar labaran Japan ta NHK. Shi ma talabijin Japan ya ce ki wato makamin da aka harba ƙirar ballistic ne mai cin gajeren zango yana nuni da kalamai na wasu jami'an gwamnatin Japan ɗin. Koriya ta Arewa ta faɗa a makon da ya gabata cewa ta harba wani makami mai linzami na cruise don gwada wani gagarumin makami mai guba da wani sabon makamai na kakkaɓo jiragen sama.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Shugaban ƙasar Kamaru Paul Biya ya buƙaci a zauna da 'yan awaren ƙasar ta Kamaru da ke magana da harshen Ingilishi domin tattauna batun samar da zaman lafiya. Sai dai shugabannin 'yan awaren sun shaidawa gwamnati cewa idan dai za a yi zaman sai dai a zauna da su kawai, ba sa buƙatar sauran ɓangarorin ƙasar domin su ne suka san matsalar da ke tsakaninsu da gwamnatin Kamaru. Ga ƙarin bayani daga wakilin muryar Amurka Muhammad Awal Garba.
Al'umman yankin da suke amfani da harshen Ingilishin sarauniyar Ingila na ƙasar Jamhuriyar Kamaru sun fara nazarin matsalolin da za su fuskanta, a yayin da shugaban ƙasar Jamhuriyar Kamaru Musa Biya ya kira taron haɗin kan ƙasar domin gyaran matsalolin da suke fuskanta. Alhaji Muttari Baminda, ya daga cikin masu faɗa aji a wancan yankin, ya ce wannan matsala bai gano kowa da kowa ba, matsalar su ne wanda ya shafe su.
Tunda shugaba ya jawabi, ba zan ce maka abu da yawa ya san je ba, sai dai kowa ana faɗa da harce da kunne, kowa na dai ji cewa shugaba ya kira cewa a zo a sasanta, a zo a yi sulhu. To amma wannan sulhun da muke ganin shi a nan, hakan nan mutane suna ganin shi da ido biyu, dalilin hakan nan ganin cewa an kira cewa za a sasanta fitina da yake a sashen masu harshen Ingilishi, kuma an kira ƙasa gabaki ɗaya. Ƙasa gabaki ɗaya za su zo, yawan adadin mutanen sauran jihohin sun fi yawan adadin mutanen da za su fito daga ɓangaren Ingilishi. In an zo an zauna maganar Ingilishi za a yi, ko kuma kowa zai dinga kawo irin nashi maganar da ya ga dama ne na abin da bai wucewa a nashi ƙauye, ko kuma a nashi jiha, ko kuma a nashi wajen da yake zama. To kaga wannan abin shi ke damunmu, domin idan shirya abin da yake faruwa ta sashen Ingilishi a sasanta, a yi sulhu, a zauna lafiya ne, da ba za a kira waɗansu da za su fito daga ko Marwa ko Garwa ko Yawun da ko sauransu, zo me za su kawo, me za su zo su faɗa? Ba da su ake yaƙi ba, ba su ake kashewa ba, ba su aka cuta ba, ba ƴaƴansu ba ne ba su zuwa makaranta, kuma ana kiran su zo su ce me akan abin da ba su shina ba? Kaga dole a kira mutanen wanda su abin ya shafa, ko kuma a bada tsawon lokaci waɗanda abin ya shafe su zo su yi bayani a ganin da za a shirya.
Ko da yake mazauna a ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru suka ce al'amarin na ƙasar ne baki ɗaya, in ji Alhaji Ahmadu Jibo wanda yake kare ɓangaren gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru.
To ai sanin cewa ne wannan gayyatar da shugaban ƙasa ya yi, wato ya gano kowa da kowa, hatta su ma a ware an miƙa musu hannu, musamman ma idan kowa ya ji wato tattaunawa da mai ƙasa ya yi, wato wannan fitowar da ya yi ma wato al'umma magana, ya nuna cewa wannan ma kiran da ya yi wa jama'a a haɗuwa ya tattauna saboda matsala ƴan aware ne. To bayan da za su yi su ce ba ruwansu a ciki, to ka san wannan dai manufansu na nuna cewa su ba za su zaman lafiya ne, domin duk yayin da aka ce a zauna, to yana nuna cewa kenan mafarin neman abin nan ne, wato kama bakin zare, kuma mafarin neman sulhu ne.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A gaida Muhammad Awal Garba, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkwadan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, kan ji marar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayin mu.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin Ilimi garkwadan Adam. A cikin shirin namu na yau, zamu leka jamhuriyar Nijar ne, canza lokacin daukar karatun boko zuwa sauka daya ya haifar da mabambantan ra'ayoyi a tsakanin al'umma, musamman ma dai malamai da kuma iyayen ɗalibai.
Yaran sun galabaita ga rana, kenan wannan lokaci in ba a sa niyya da kyau ba, gaba ɗaya za a zama a yi kwanci.
Wakilinmu na Maradi, jamhuriyar Nijar, Mansur Sani, ya jiyo mana ra'ayin mutane game da wannan mataki na gwamnati.
Tsawon shekaru da dama da suka gabata, makarantun firamare na ƙasar Nijar na gudanar da karatun jekaka dawo ne a cikin birane da ƙauyukansu. Cigaban zamani ne ya sa makarantun boko masu zaman kansu ke sauka ɗaya domin samun sauƙi. A shekarar da ta wuce, albarkatun azumin Ramadana, an baiwa malaman makarantun damar sauka ɗaya domin su sha ruwa a gida. A bana, mulkin soji ya zo da samun canji har da na ministar ilimi da ta ba su wannan dama, har ta zarce zuwa yanzu da ba a cikin azumin ba. Koyaya malaman makarantun suka ji ga wannan sabon tsari, madam Alamu Hayya Aisata, shugabar makarantar firamare ta Bagalam ta ɗaya, cewa ta yi.
Mun karɓe shi da hannu biyu, amma ni akan yana da riba gare mu, kuma yana da matsala. Ni riba da na tsinka a ciki, yanzu in muka tashi ƙarfe biyu na rana, kaga muna iya tahiya makaranta mu yi ɗauki ilimin addini. Ɗiyanmu suna iya tahiya makaranta su ɗauki ilimin addini. Shiga huɗu da ake yi da na uwayen yara, ka biya ma yaro a daidaita, ko ka zo ka ɗauke shi, ka yanke aikinka ka zo ka ɗauke shi, ya koma ɗabi shiga biyu. Kuma in aka shi da ƙarfe biyu, guda ne za ka sa gabanka, in yi preparation kina da kyau, in shirya gidana, ba sai da daddare ba, kenan a tsaya a yi aikin kwarai. Wannan lokaci ya amfane mu. To mashi lokacin da yaran ke shan wahala 12 zuwa karfe 2 nan, an ba ai da gaske ba, an gaji an tafi an yi recreation ta biyu ta karfe 12 da rabi an shigo. Yaran sun galabaita ga rana, kenan wannan lokaci in ba a sa niyya da kyau ba gaba ɗaya za a zama a yi kwance. Da yake kuma abin an ba shi muhimmanci, kuma abin an sa shi gaba, so ake a samu sakamakon kwarai, ko manyanmu suna shigo mana ba zato don su zo su ga wai wannan lokaci da aka ƙara ana aiki ne ko ba aiki. To ni abin da nake so a sa ido a ga wannan abin, in yana da amfani mu ci gaba da yi, in bai da amfani a tsaida shi mu yi sahi da madishar da muka saba.
Su ma a nasu bangare iyayen ɗalibai a tabakin shugaban kungiyar tasu sun nuna gamsuwa da wannan tsari.
Amma bisa wannan tunani da kwamatin ya yi ya gani ya kamata a maida ya sauka guda, saboda daga nan har abin da ya ƙarfe 2 insha Allah aiki za a yi wanda an auna shi ga azumi wanda aka yi, aka ga ya cancanta ma a ci gaba da saukan nan guda, saboda mu miune ne gurin ɗiyan mu su karatu, kuma karatu wanda yake mai inganci, a samu bambanci da wanda aka yi can baya. Tunda in ka diba a suwa ga minista ta kawo canzin jikan abubuwa bisa harkar karatu da yawa, in ka ɗauka yanzu certificate ma da aka maido, saboda a gani bokin yaro, a ga yaro yanzu in a ce ɗan ta shidda ne a ga menene ya iya kuma me yake yi, shi ne babban gurin da ke gare mu da mu uwaye da ita minista ɗin da shugaban ƙasa so ake a karatun ɗiyan mu ya canza, addinin mu ya bunƙasa, kuma makarantun mu su ɗaukaka. Fatan da muke wanga abu da aka kawo, Allah sa ya zama alheri ga ƙasa, gare mu mu uwaye da su kansu yaran su ci umhanin abu.
Dama dai malaman addini na wannan ƙasa sun jima suna koken yadda gwamnati da iyaye suka fi baiwa ilimin boko muhimmanci fiye da na addini. Malam Nura Ladan, wani malamin addinin musulunci, ya yi tsokaci.
Kaga anan da uwaye masu kishin yaransu su yi karatun musulunci da kyau, da kuma malamai da ke fatan su zanki ganin makarantun su cike don su koya ma yara abin da Allah ta'ala ya sauke musu, za su yi murna da hakan ga. Saboda idan yara suka je lakol da safe da milice za su je islamiyya, abin da ake fata ya samu. Yaro dandanan sai ya iya karatun musulunci, ya san abin da ya wajaba a kansa, in ta kama ma sai ka ga ya harci alkur'ani, kuma can wajen boko din ba a bar shi baya ba.
Kuna da wani kira ga iyaye domin su mai da hankali wajen tabbatar da haka din?
To abin da muke kira ga uwaye su yi kokari su san da cewa tarbiyya da kula da renon ƴaƴansu Allah ya dora musu ne a kansu, tunda Allah ne ya kirawo su ya ce ya allazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nasu wal hijara. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dukkaninku makiyaya ne, kuma kowane makiyayi za a tambaye shi abin da aka ba shi kiyo. Muna kira ga uwayen yara kar su bari wannan damar da aka bada ta sabka guda yaransu su je su kama wasu abubuwa na shirme na banza na woyi. Makarantu na islamiyya na nan, maza yara a zanki cilasta musu, dole ne su zanki zuwa makarantu suna koyon karatun addininsu.
Sai dai masu iya magana ke cewa daidan wani karkatan wani. Ibrahim Inazum, ɗan jarida mai bibiyar al'amuran da ke zuwa suna dawowa, cewa ya a sake lalawa.
In ba ɗauki matakai ba, ba zai haifar da ɗa mai ido ba, domin menene matakan da za a ɗauka? Yau dai shi lokol, menene gurin lokol yara su samu karatu mai inganci? In ka ɗauka wannan tsarin na sabka daya, an fara yin shi ne a wurin sakandare kenan, manya ka ɗauka college da lycée. Hai a yanzu a college kana ganin mushuna suna cewa yara su da maranci, aka fara wani a kawo kuɗi a yi darasi, ana gwada lokacin ma bai isa ba. Kenan wannan ƙalubale ne wanda sai an yi nazari da shi. Shin yaran nan in sun huto suka zo na gida, makaranta ne za su na allo? An yi tsarin wanda yaran nan za su yi waɗansu wasanni kamar motsa jiki, yau na ɗauka kamar su ƙwallon ƙafa, taekwondo, wani wuraren karatu kamar su bibliotheque wanda yaran nan za su ƙara ilimi, koko zamana gari banza ne za su yi a gida su fara shaye-shaye, koko su fara waɗansu abubuwan a sha. Yawanci masu sabta ɗaya kamar reno ingila ne, kamar su Nigeria, kuma ɗauka tsarin karatun mu da nasu ba ɗaya ba ne. Su tsarin karatun Nigeria yanzu da hanya ɗaya ce kake bi, mu kuma kamar karatun zuku ne, komi sai an koya ma don ka huto ƙwararre. Ka gani? To duk wannan nazarin sai an yi su tukun ake shiga irin wannan tawarin.
Ashe me shawararka?
Shi sauyi iya da kyau, amma shi lokwalwa dan yara ake kuma yaran nan da muke so yaran kware muke so
a ce ah kamar yanda aka maido certificate aka cire kuma aka dawo aka maida ba ga sai a dawo gidan jiya neman goje ba ga alfano abun
yanzu haka dai wannan tsari na a matsayin gwaji ne a wannan karshen zangon karatu dake ban kwana nan da watanni
to madalla to ma sauraro anan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilin na jamhuriyar Niger
Mansur Sani daga Maradi
da kuma Jude Leather Creation da ta bada umarni da daidaita shirin babin girci prinkice a huta lafiya sai wani makon
kan hakika ba da tangar da ba kan jimarar ilimi abun rainawa
Madalla a gaida baban gida Jibrin. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Sani Gulla Kamfala Malama Dore a jihar Jigawa. Yace salam sashen Hausa na muryar Amurka. Hakika ba ma jin daɗin yadda 'yan bindiga ke cin karansu babu babbaka a cikin wasu sassan ƙasar mu Najeriya. Asabar da haka muke addu'ar Allah madaukakin sarki ya kawo mana ƙarshen tashe-tashen hankulan da ke addabar sassan ƙasar mu Najeriya. Amen. Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Isa Lawan Girgir, magajin garin Girgir a jihar Yobe, Najeriya. Yace assalamu alaikum VOA Hausa. Maganar da tsohon gwamnan jihar Kaduna Nasiru El-Rufa'i yayi akan cewa gwamnatin Najeriya tana ba da tallafin man fetur har yanzu. A gaskiya wannan magana babu gaskiya a cikin ta, domin talakan Najeriya bai shaida hakan ba. Daga ƙarshe ya kamata shugabanni su rinka tauna magana kafin su farta ta. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi, ya Allah, muna roƙonka da sunayenka masu tsarki ka kawo wa ƙasar mu ta Najeriya zaman lafiya da cikakken tsaro da kwanciyar hankali, kuma ka magance mana matsalolin tsadar rayuwa da suke addabar ƙasar mu ta Najeriya. Amen. Saƙo daga Malam Umar Kambaya Wuri. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce, ta ce salam VOA Hausa. Muna kira ga gwamnatin mulkin sojan jamhuriyar Niger a ƙarƙashin jagorancin General Abdulrahman Tchiani da cewa a matsayinta na mai rajin ceton ƙasa da kuma jin koken talakawanta, ya dace ta duba ta rage ma makamashin man fetur kuɗi daidai da yadda talakan Niger zai iya saya a cikin sauƙi ba tare da takura ba, tunda dai wannan man muna da shi a ƙasa kuma an tono shi ne. A dan haka bai kamata a ce an bar talaka yana ɗanɗana kudarsa a game da shi ba. Mun gode da waɗannan saƙonnin, a ci gaba da aiko mana. To madalla, kafin mu yi sallama da ku ga labaran duniya, amma wannan karan a taƙaice.
Ma'aikatar sojan Isra'ila ta sanar a yau Litinin cewa daraktan sashen leƙin asirinta ya yi murabus a matsayin martani ga harin ranar 7 ga watan Oktoba da Hamas ta kaiwa Isra'ila. Manjo Janar Aaron Halifa ya fito ƙarara ya ɗauki alhakin gazawarsa wurin bada bayanan sirri da ya sanadiyar wannan hari akan Isra'ila, yana mai cewa mayakan Hamas sun kashe mutane 1,200 kana suka yi garkuwa da wasu 250. Shugaban ƙasar Iran Ibrahim Raisi ya isa makwabciya ƙasar Pakistan a yau Litinin domin shiga wata tattaunawa a hukumance da shugabannin ƙasar da ke ɗaukar baƙoncinsa a daidai lokacin da ake samun tankiya tsakanin Iran ɗin da Isra'ila. Wata gagaruma ambaliya ta haddasa bala'i a wurare da dama a gabashin Afirka sakamakon ruwan sama kaman da bakin kwarya, inda ƙasar Burundi take kira ga taimakon ƙasa da ƙasa domin magance ɓarnar da ambaliyar ta mata. Ruwa a tafkin Tanganyika ya ƙaru har ma ya mamaye tashar ruwa a Bujumbura, wato babban birnin kasuwanci na Burundi, lamarin da ya kawo tsaiko ga kasuwanci a wurin da ma wasu wurare a ƙasar wadda take dogara akan taimakon masu bata tallafi wurin gudanar da ayyukan gwamnati. A yau Litinin ƙasar Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami da dama akan tekun gabashin ƙasar a cewar sojojin Koriya ta Kudu. Wata sanarwar gwamnatin Japan da askarawan tsaron gaɓar tekun Japan ɗin sun ce Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami na ƙilan ballistic.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya karanto labaran duniya, da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniyar Matiya da Pete ma da ya taimaka mata, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.